نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي نقول لغا دكي نتشكين غرم بوشي أولا يمتشينا السبر يو شدا غوات الرمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 6 miladiya ta 2016. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi, sannan muna cikin kissar annabi Musa alaihi salam da tafiyar da yayi da umarnin Allah ta'ala zuwa ga al-Khidr alaihi salam domin karantar wani abu na ilimi. Mun tsaya akan aya ta 77 inda Allah ta'ala ya ce, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fanṭalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
الله تعالى يتي فانطلق سيسك تشغى بدا تفيا النبي موسى دا خضر عليه السلام حتى إذا أتيا أهل قرية هر سيدا سك زو قمتا نموة القرية استطعما أهلها سيسك نيمي متا نموة القرية سباسو أبنشي فأبو أن يضيفوهما sai suka kiyarda su karbi bakuncin su. Fa wajada fiha jidaran, sai suka samu wani garu a cikin wannan alqaryar. Yuridu an yanqadda, yana haramar ya fadi. Fa aqama, sai Khidr ya miƙar da shi. Qala annabi Musa ya ce, law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra, ai da ka ga dama da ka karbi lada akan wannan aikin. Wato bayan annabi Musa alayhi salam ya ba da uzurin sa ga Khidr alayhi salam na cewa ba zai sake masa wata tambaya ba, yace ma da shi in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra, idan har na ƙara tambayar ka bayan wannan tambayar da nayi maka, to kada ka ci gaba da tafiya tare da ni. Ka kai matuƙa wajen karbar uzuri, ka kai matuƙa wajen yanke min hanzari. Saboda haka annabi Musa alayhi salam ya kafa sharadi da shi da kansa na cewa idan har ya sake wato yiwa annabi ya sake yiwa Al-Khidr alayhi salam wata tambaya, to shikenan tafiyar su ba za ta dore ba, dole za su rabu. To shine Allah ta'ala ya ce fantalaka, sai suka ci gaba da tafiya. Hatta idza ataya ahla qaryatin, har sai da suka zo ga mutanen wata alƙarya. Wajen tantance wace alƙarya ce wannan, malamai sun yi ta bayanai daban-daban masu tafsiri. Wasu su ce ita ce Antakiya, wasu su ce ita ce Barqa, wasu kuma su ce wata alƙarya ce a cikin ƙasar Rumawa. To alal haƙiƙa babu wani nassi sahihi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake bayanin wace alƙarya ce. Kuma hutsawa a cikin binciken kowace alƙarya ce baya da wani amfani. Za a iya samun dukkan wa'azin da ake so a samu da ƙarƙashin wannan kissa, ko da kuwa ba san sunan alƙaryar ba. amma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mutanen wani alƙarya da cewa dama mutane ne maruwata yace hatta idza ata ya ahli qaryatin li'ama haka yazo a cikin hadisi har sai da suka zo ga mutanen wata alƙarya maruwata al-lu'mu shine shiddatul bukhl ma'a su'ut tiba mutun yazan wato mai tsananin ruwa ne sannan ga mummunar munanan hali ba ga mummunar mummunan hali wato bayan kasancewa samarwaci ko mai mutum wanda yake mai marar kirki to wani alƙarya ta sifantu da waɗannan sifofi ga ruwa sannan kuma ga su ba mutanen kirki ba ina za mu fahimci mutanen garin ba na kirki ba ne yadda ya kasance mutumin ƙware a ciki har magana sa ake kamar yadda za mu zo mu gani a nan gaba yayin da yake bayanin me yasa ya tayar da wannan garo ce akwai wani mutum ƙware a cikin wannan gari ya nuna kenan mutanen garin da wuya ake sa mutumin kirki to sai ga mutumin kirki a cikin garin da kuma ana ganin yana da dukiyar da idan har suka kyalle ido suka ganta to za su haye kanta za su cinye saboda haka mutane ne wanda sun haɗa ɗabi'u marasa kyau ga rowa ga kuma munin hali istat'ama ahliha sai suka nemi su ciyar da su suka istat'ama ay talaba ta'aman suka nemi abinci su taimaka musu da abin da za su ci zamantowar su baki fa abaw an yudayyifuhuma amma sai suka kiyarda su karbi bakuncin su anan malamai sun tattauna dangane da maimaita kalmar ahla da akai da farko Allah ta'ala ya ce hatta idza ataya ahla qaryatin sannan aka sake cewa istat'ama ahliha aka faɗi ahli sau biyu wanda a ka'ida ta takaita magana watakila da an wadatu da lamiri maimakon a sake maimaita ahli zaka ji magana ta cika wato maimakon a ce istat'amahum wannan lamiri ya koma zuwa ga mutanen alƙaryar sai aka sake fito da ahla hadin yanzu aka maimaita shi sau biyu to anan wasu malamai sun ce dan a ƙara muzanta su ne ta fito da su cewa ƙarara cewa maruwata ne kuma a nuna cewa ruwar ba wai ta tsaya ga mutum ɗaya ko biyu ko uku ba kusan garin haka ɗabi'ar su take suna da ruwa shi yasa da aka ce idza ataya ahla qaryatin lokacin da za su shigo gari dama ba za su ga dukkan mutanen garin ba wasu za su gani ba wasu ba to kaga ahla qaryatin wannan ahl ta farko shine mutanen da suka fara gamuwa da su to dan sun tambaye mutanen da suka fara gamuwa da su cewa su baki ne suna so a ba su haƙƙin su na bakunta ba a yi musu ba ba zai kai ga a sifanta mutanen a ƙaryar da cewa maruwata bane dan an ci karo da mutum 1 2 3 10 dan ba a ci nasara akan abin da ake bukata ba ba za a ce duk garin haka yake ba to amma kasancewar garin haka yake sai aka sake maimaita maka istat'ama ahliha wadancan da aka gamu da su ba wai su kadai aka tambaya ba a istat'ama ahliha kamar sun bi gida gida suna sai musu sallama suna gaya musu halin bakuntar da suke ciki amma kuma fa abaw an yudayyifuhuma sai suka kiyarda su karbi bakuncin su malamai suka ce wannan shine hikimar da ta sa aka maimaita kalmar ahl haso biyu duk da cewa ana iya takaitawa akan ahl ta farko in ya so sai a ambaci damiri wanda zai koma gare ta amma duk da haka aka shimfida magana aka fadada ta dan a fito da munin irin wannan dabi'a ta su saboda a dabi'ance girmama bako wani abu ne da dadde tun zamanin annabi Ibrahim alayhi salam an san da wannan game da kissa ta nuna lokacin da suka zo mala'iku suka zo gidansa a sifar mutane ai kaga da gaggawa ya je nemo musu abinda za su ci ya kawo musu ya ce su ci wanda ya nuna tsohuwar wato ta'ada ce al'ada ce ta idan aka ga bako a gari a girmama shi wanda baya girmama bako yanzu ake kushe masa to amma duk da haka fa abaw an yudayyifuhuma sai suka kiyarda su karbi bakuncin su anan an yi amfani da kalmar al-iba wato abaw suka ki maimakon kawai a ce falam yudayyifuhuma ai magana za ta cika falam yudayyifuhuma, sai basu bakunce su ba, sai aka ce fa abau, tunda kalmar iba'u a larabci tana nufin shiddatul imtina'i, wato cijewa da dagewa, mutum ya dage akan ba zai yi abu ba, wato sai suka ƙi ƙasa-ƙasa suka kiya. Saboda haka kalmar abau don ta nuna irin yadda suka kafe kan cewa su fa ba za su yi ba, don haka ta fi a ce falam yudayyifuhuma. Kalmar abau a ƙara ta a cikin siyakin zai ƙara fito maka da yadda suke da kafiya wajen ruwa, suna da naciya wajen ruwa. Za mu ga farko Ubangiji cewa ya yi istat'ama ahlaha, sun nemi abinci, amma kuma gaba sai aka ce fa'abau an yudayyifuhuma, sun ki karɓar baƙuncinsu. Akwai bambanci da ka ba mutum abinci da karɓi baƙuncinsa. In ka karɓi baƙuncinsa ma'ana za ka ba shi gurin zama inda zai kwana, za ka ba shi shimfiɗa, za ka ba shi ruwan alwala, ruwan wanka in ya buƙata. Wannan ita ce baƙunta, karɓar baƙi. Amma don a ba mutum abinci, wannan ko mai buƙata ya zo za ka ba shi abinci ya tafi, wani ya ci a nan gaban ka, wani ya tafi gidansa ya yi take away. To kaga a farko sai aka ce istat'ama, amma a ƙarshe sai aka ce fa'abau an yudayyifuhuma, wanda wannan yake nuna maka cewa abinda suka nema a wajensu sun nemi a karɓe su a matsayin baƙi, amma babbar buƙatar su ita ce abinda za su ci, ba gurin kwana ba. An gane? Sun nemi a karɓe su a matsayin baƙi, amma babbar buƙatar da suke da ita shi ne abinda za su ci, ba gurin kwana ba. Saboda haka sai farko aka ce istat'ama ahlaha, wanda ita ce buƙatar su ta farko, wanda inda sun same ta wucewa za su yi. To amma sai suka kiyarda su karɓi baƙuncinsu. Wasu malamai suka ce kalmar fa'abau an yudayyifuhuma, ko jumlar fa'abau an yudayyifuhuma, ta fi nuna munin al'abin da suka yi sama da a ce falam yut'imuhuma basu ko fa abau an yut'imuhuma, suka kiyarda su ba su abinci. Saboda idan aka ce ga bako ya zo neman a karbe shi a matsayin bako, a bashi masauki, a bashi makwanci, aka kiyato, wannan yafi muni sama da a ce ya nemi abinci ba a bashi ba, domin sautari za a nemi ka bada abinci ka ce baka da shi, ko ku a'a a yi hakuri. A wajen a ɗabi'ance musamman ga Larabawa, karɓar baƙi wani abu ne mai girma a gurinsu, wani abu ne da suke alfahari da shi, a ce ga wani yana da karɓar baƙi, yana aje baƙi a gidansa, ya kasance suna alfahari da wannan, ta yadda idan mutum ya isa zai zama cikin dare ma ana kunna wuta, a hura wuta a ƙofar gidansa, ta yadda baƙi idan sun gani za su gano cewa can gidan ana saukan baƙi. Saboda haka sai su hura wuta. Idan mai matafi ya hango haske zai ce to wancan gidan akwai mai karɓar baƙi, sai a karɓi baƙuntarsu. Saboda haka idan aka ce ga gida ko ga gari baya karɓar baƙunta, to wannan garin ana kushe masa ƙwarai da gaske. To shi yasa sai aka yi amfani da kalmar fa'abau ko jumlar fa'abau an yudayyifuhuma, don a nuna maka lu'imin da yake cikin wannan alƙarya. Shi yasa Qatada yake cewa sharrul qura allati tabkhalu bil qira, sharrul qura allati tabkhalu bil qira, wato mafi sharrin alƙarya ita ce wacce take wato rowar karɓar baƙi, ita ce mafi sharrin alƙarya. Shi yasa wani abin nan a Farazdaq da zai yi wa Jarir zambo, irin zamban da suke yi na mawaka a junansu, sai ya yi wani baiti wanda ake cewa shi ne baitin da ya fi kowane zamowa, baitin da ya fi kowane ƙunsar zamban da ya fi kowane muni, ce qaumun idza istanbaha al-adhyafa kalbuhum qalu li ummihim buli 'ala an-nari. Qaumun yana nufin Banu Yarbu, idan stambaha al-adiyaf kalbuhum, idan suka ji karansu yana haushi cewa ga baki nan, qalu li ummihum, sai su ce wa mahaifiyarsu buli al-nari, ifu tsari kashe wutan nan. Wato aka ce wannan baitin ya kunshi wato zambo ta fuskoki da yawa, wanda da ya tashi ya sifanta fuskoki ya kai sun kai takwas, wanda wannan baitin ya kunsa na zambo. Na farko dai akwai kin karɓar baki, na biyu akwai wato wulakanta mahaifiyarsu, da ce mahaifiyarsu ce za ta yi fitsari don ta kashe wutar kada ma baƙo ya hango wutar gidansu ya zo. Sannan kuma da rowa, rowar tsananin rowar ruwa, kan a yi amfani da ruwa ma a je an abin nan, sai aka ce ta yi fitsari. To da ire-iren waɗannan dai da suka yi ta lissafawa, to kaga da ya tashi zambo sai ya yi zamban ta fuskar karɓar baki, sai suka ce wannan shi ya fi kowanne zama hija'i da aka yi mafi muni a cikin waƙen Larabawa. A Al-Hariri mai littafin Al-Maqamat, a cikin ɗaya daga cikin maƙamominsa ya yi hujja da wannan ayar istat'ama ahlaha a kan halatta bara, cewa masu bara suna da hujja. Gashi nan annabi Musa da Khadir su ma sun yi barar abinci, saboda haka ya kafa hujja da wannan istat'ama ahlaha, har yake cewa fa in ruditta fa ma fi raddi man qasatun alayka qad rudda Musa qablu wal Khadir, wai ko da kai barar aka ce je ka ba a baka, to wannan ba tawaya ce gare ka ba, ai an yi wa Musa ma da Khadir irin wannan. To shine Abu al-Abbas al-Qurtubi a cikin littafinsa al-Mufhim lima ashkala fi min talqis kitab Muslim, sharhi littafin Muslim ne, zo yake cewa wannan wasa ne da addini. Wato wannan abin da yayi she mai maqamatul Harir, shi al-Hariri, ce wasa ne da addini, ce wannan ayar bata nuna bara, ce kuma akwai raina matsayin annabawa, ka ce annabawa sun yi bara, yace akwai raina matsayin annabawa, yace hadha la'ibun bid-din, yace wannan wasa ne da addini. Sannan wansilalun an ihtirami al-anbiya ko annabiyin, da kuma fita daga girmama annabawa, yace fa hadhihi shinshinatun adabiyya wa hafwatun sakhafiyya, ce shi yasa wato magabata suke ta gargadi kan cewa duk abin da zaka yi mahma balagta fil la'ib fala tal'ab bid-din, dai da kai ga wasa da wargi, to kaka yadda kai wasa da addini, saboda shi littafin adabi yake rubutawa. Saboda haka suna sakarwa bakinsu linzami su yi maganar da duk ta zo musu a baki, yadda dai mai karatu zai ji daɗi. To wannan adabin da yake rubutawa ko wannan sakin bakin da yake yi, ya yi a hankali kada ya ce zai yi da addini, ya yi abin da zai, amma kada ya saki baki akan harkar addini. Shi mahama kunta la'iban fahdar an tal'aba bid-din, yau da ka kai ga wasa da wargi, to kakka ce za ka yi wasa da addini. Don haka wannan ayar ba ta nuna wato halaccin mutum ya riƙa roƙo yana barace-barace, ballantana har a yi hujja da ita akan halatta ma wanda sana'ar suke nan bara. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yake cikin sahih al-Bukhari da Muslim, Musnad Imam Ahmad, yana cewa idza nazaltum bi qaumin falam yudayyifukum fatlubu minhum haqq ad-dayf, duk sanda kuka sauka ga mutanen da basu karbi bakuncin ku ba, to ku nemi haƙƙin bakunta a wajen su. Saboda haka haƙƙin bakunta a musulunci kwana uku ne, kuma da ya tabbata bako ne to yana da haƙƙin bakunta na kwana uku. A nan malamai suna cewa me yasa tafiyar da annabi Musa alayhi salam yayi lokacin da ya fita ya tafi Madyana yana cikin bukata ta abinci ya gudu yayi hijira ya bar garin sa to amma da yaje a cikin wannan halin ya taimaka abin nan ya taimakawa ƴaƴan Sheikhul Kabir wannan dattijo wanda mai shekaru da suka zo amma bai nemi abinci ba amma anan sun nemi abinci gashi can yace thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya koma inuwa yake cewa ya ubangiji duk abin da ka kawo min na alkhairi ina da bukatar sa amma bai roki wani abu ba sai suka ce abin da yasa a waccan tafiya bai ce yana bukatar wani ya taimaka masa da abinci ba saboda hijira ya fita ya gudu da addinin sa ne don haka yana karkashin wanda Allah ta'ala zai taimaka masa yana tare da nusratullahi wa aunu ce amma anan bukatar shi ce ta fito da shi anan bukatar sa ce ta neman ilimi ta fito da shi don haka shi yaje ya nema da kansa a can kuma gujewa yayi da addinin sa ya tsire da addinin sa don haka shi ne abin nan in ya zauna ubangiji ta'ala zai kawo masa shi yasa ya koma inuwa ce rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir wasu kuma suka ce a saboda waccan tafiyar shi kadai ne ba tare da wani yake ba amma a wannan tafiyar akwai wani tare da shi don haka in shi zai iya jurewa yunwa ba lalle wanda suke tare da jurewa yunwa ba don haka gara a nemi abincin kama da kowa ya samu ya ci kamar yadda a baya ya faɗa ce a ci na gada ana na kallakaina min safari na haza na saba ai kaga anan ma ba shi kadai bane su biyu ne shi da Yusha alayhi salam to anan ma shi da Al-Khidr alayhi salam ne shi yasa suka nemi abinci kuma wannan ayar tana nuna wanda ya ji yunwa bai halatta ya zauna da yunwa har ya mutu ba wajibi ne ya nema ko ta hanyar ya tambaya ne ya nemi a bashi malamai suka ce idan da ya nema ba a bashi ba yana iya zuwa gurin mai sai da abinci ci ta zuba mishi in ta zuba mishi ya cinye ya ce to gaskiya ba ya da kuɗi to da ya zauna ya mutu gwara a daure shi in an daure shi dai ai dole za a ci gaba da bashi abinci zai ba mishi ya mutu malamai suka ce da zai ci ya gudu wajibi ne duk sanda ya samu kudin biyan abincin ya zo ya biya ta kada ya ce ai tunda yunwa yake ji fa man turra ghaira baqin wala adin fala isma alai ko fa inna rabbaka ghafurur rahim ce Allah ya gafarta min ya ji kaina saboda haka ya ci bilis a'a Allah ba zai kama shi da laifin ya ci abinci tare da ya san bai da kuɗi ba amma kuma wannan haƙƙin yana wuyansa duk sanda ya samu kuɗi ya zo ya ce wa matar nan tofa kinji ga kuɗinki ran nan kin gana gudu saboda ba ni da kuɗin ne kai in bari ki kira min ƴan sanda su ɗaure ni saboda haka na gudu amma yau ga kuɗinki na kawo miki to saboda haka a ce su annabi Musa da Khidr alayhi salam sun nemi a matsayin sun nemi baƙunta ne yafi akan a ce barace suka yi fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda sai suka ga wani garu a cikin wannan gari yana wato haramar zai fadi zai ruguje fa aqamahu sai ya miƙar da shi Khidr ya miƙar da shi masahahu bi yadihi fa aqamahu ya shafa shi da hannunsa ya tafi faduwa ya kama shi ya sa hannunsa ya shafa shi sai kawai ya miƙe wannan shine abin da aka ruwaito a cikin riwaya sahihiya cewa aw ma abiyadihi hakaza ce fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda ma'ilan aw ma abiyadihi hakaza ibnu abbas an ruwaito daga wajensa cewa ya ce ya shafe shi da hannunsa sai ya miƙe to wannan yana ɗaya daga cikin irin asrar din da suke cikin tafiyar wanda kuma abubuwan mamaki da Allah ta'ala ya bawa shi Al-Khidr alayhi salam ta yadda zai shafi garu da hannunsa ya miƙe kamar yadda a baya an ga abubuwa irin wannan jirgi a tsakiyar ruwa ya cire allansa guda ɗaya kuma bai nitse ba wannan ma ita ma wata mu'jiza ce ga waɗanda suka ce waliyyi ne su ce wannan wata karama ce da Allah ta'ala ya masa to da ya tayar da shi shine sai annabi Musa alaihi salam kamar yadda yazo a hadisin Bukhari sai yake cewa qaumun ataynahum falam yut'imuna walam yudayyifuna amatta ila ha'itihim law shi'ta latakhadhta alayhi ajra mutanen da muka zo wajen su basu ba mu abinci ba basu karbe mu a matsayin baki ba kawai kaje ka samu garun su ka tayar musu da shi da kaga dama ai da ka karbi lada akan wannan aikin da kai wani daga cikin malamai yace ai bai kamata a karbi lada ba anan saboda bai sha wahala ba ai shafa shi kawai yayi to amma ya ce akai in an shafa abu ya tashi shikenan ka abiya shi ba sharadi bane in ka yi wa mutum aiki sai ka sha wahala zai biya ka kai dai buƙatar sa ta biya idan har buƙatar shi ta biya to ya kamata ya biya ka don haka ba buƙatar a ce sai kaga ya sha wahala ne sannan zaka biya shi kun yi da shi motar ka ce ta lalace zai gyara maka wataƙila kun tantance ga kuɗin da zaka bashi kafin ya yi aikin zaka biya abu kaza sai kawai ka ga ya ɗan tsokali wasu abubuwa sai ka ji mota ta tashi to ba za ka koma gefe ba ka ce a'a ni fa ban yarda da cinikinmu na farko ba saboda na ga baka sha wahala ba sharaɗi ba ne kai dai ba motar ka ta tashi ba wannan shi ne abin da aka yi da kai kuma motar ka ta tashi maganar ya sha wahala ko kai ya sha wahala wannan shi ta shafa inda a ce ya sha wahalar da ta wuce wacce yake zato shi ma ba zai dawo ya ce ka ƙara masa ba wannan ita ce ƙa'idar jinga da zai zaci cewa a cikin minti 20 zai gyara motar nan sai ta ɗauke shi kwana biyu ko kwana uku ko sati ɗaya bai dawowa ya ce ka ƙara masa a ƙa'ida sai dai in kai ka ga dama ka ce gaskiya na ga ka wahala bari in ƙara maka wannan ita ce ƙa'idar shari'a kai kuma da zai gyara ta kana zaton cewa zai yi ni akan ta sai ka ga cikin minti 10 ya gyara ta baka cewa ka fasa bashi abin da kuka yi jinga dole ka biya shi wannan ita ce ƙa'idar ujira ƙa'idar ijara an yi jinga da mutum zai yi aiki to ga abin da zai yi kuma wannan abu shi za a bashi matukar dai an samu biyan bukata to saboda rashin bin ka'idar ce ta sa zaka ga wani lokaci ka kai wa mai makanike gyara gafin laifin ya gan shi amma wai saboda kaga ya dade yana shan wahala in ka tashi ka bashi kudi da yawa sai ya ta tsakula-tsakulan wasu abubuwa daban ya kwance wannan ya daura wannan kuma ya san abin da yake kwancewa ba shine laifin ba ya san inda laifin yake to in kaga ya dau awa biyu uku yana wahala to ko nawa yace ka bashi sai ka ji cewa bai cuce ka ba to saboda asali ba a bi ka'idar ijara inda an bi ka'idar ijara nawa zan biya ka tayar min da mota ta gata nan ga abin da naji tana yi shi kuma ya gaya maka to a lokacin ko ya dade ko kai ya dade wannan shi ta shafa kai kuma dole ka biya shi wannan jingar da kuka yi don haka ba sharadi ba ne don bai sha wahala ba a ce ba za a biya shi ba wasu daga cikin malaman tafsiri sun yi ta kokarin su faɗi fadin wato tsawon wannan garin da fadinsa a ce tsawonsa kaza ne fadinsa kaza ne wanda dukkan su wasu abubuwa ne da babu nasi a ciki babu wani nasi da ya inganta wajen faɗar fadinsa ko tsawonsa kuma da a ce akwai buƙatar a san wannan to da alkur'ani ya yi bayani garu ne dai ya tafi faduwa kuma ya miƙar da shi annabi Musa ya ce laushi ita da takhatta alaihi ajra a nan za mu ga an jingina wa garu irada shi ne niyya ya yi niyyar faduwa to shi ne wasu malamai suka ce a nan an yi amfani da majazi kuma wanda yana nuna cewa akwai almajaz a alkur'ani almajaz shi ne a yi amfani da wata kalma ba a ma'anarta ta asali ba wato a ɗauki wata kalma a yi amfani da ita amma ba da ma'anarta ta asali ba ce al'amarin nan ka sa min hannu a ciki ba hannun kake nufi ya sa ba kana nufin dai ya taimaka maka amma sai kai amfani da kalmar hannu ce sai kun sa hannu cikin lamarin nan to kaga a gurin suke cewa wannan majazi ne amfani da hannu a nan ba hannun ake nufi ba to sai suka ce alkur'ani ma akwai majazi shine a jingina ma wani abu wanda ba shi da irada a jingina masa irada aljidar wani abu ne wanda yake da sakararre ba kamar mutum bane, ba kamar tsuntsu bane, ba kamar dabba bane, amma kuma gashi an ce yana harabar zai fadi ko yana niyyar zai fadi, ya aka jingina masa irada, sai suka ce wannan majazi ne, kuma wannan yana nuna cewa alqur'ani akwai majazi, akwai abinda ake rufi majaz, wato akwai abinda ake kira majaz. Suna kokarin tabbatar da wannan ne a cikin alqur'ani saboda ayoyin Allah da sai ayoyin sifofin Allah su yi tawilin su, inda duk Allah ta'ala ya faɗi hannu su ce ba hannun ake nufi ba, inda Allah ta'ala ya faɗi ido su ce ba, ya sifanta kansa da ido su ce ba idan ake nufi ba, in ya ce ya daidaita akan al'arshi su ce ba daidaito ake nufi ba, su ce duk majazi ne anan, an ari kalmomin ne an yi amfani da su da wasu ma'anonin daban, saboda yadu sai su ce kudura ake nufi, ainihin su ce lazimin abinda wato muraqaba ko ganin ubangiji ake nufi, amma ba ana nufin tabbatar masa da sifar al'ainu ba, wato gani al-itiyan al-maji wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, duk irin wannan su yi ta yi musu tawili suna bankara su zuwa ga wannan majazi. To akwai waɗanda suka kiyarda da cewa a alqur'ani akwai majazi, akwai wanda suka ce kwata kwata ba majazin a luga, duk wani abin da aka ce majazi ne to ja'izun ne fil luga kawai, a harshen ana amfani da shi amma ba majazi bane, asali ne shi ma a ciki, suka ce saboda majazi ana iya kore shi, kana iya cewa ra'aytul asad, kana nufin wani jarumi, kace naga zaki a yau, na gamu da zaki, kana nufin ka gamu da wani gwarzo jarumi, in kaga dama kuma kana iya cewa ba zaki bane, kana nufin ba dabbar dabba bace wacce aka santa ana kiranta zaki, kaga ka tabbatar da abu ka kore shi, kuma duk kana kuma duk a ce da kai gaskiya kai, in kace kaga zaki kana nufin ka ganshi kaga wani jarumi, za a iya cewa gaskiya ka faɗa, in kuma kace ba zaki bane kana nufin ba waccan dabbar da ake cewa zaki bane, nan ma gaskiya ka faɗa, ce to akwai wani abu a alqur'ani za a iya kore shi kuma a ce gaskiya ne, ce babu, to tunda kuwa babu wani abin da za a iya kore shi a ce kuma wanda ya kore shi gaskiya ya faɗa, to babu majazi, saboda shi majazi ana iya kore shi kuma wanda ya kore shi a ce gaskiya ya faɗa, an fahimci wannan, saboda haka wasu suka ce alqur'ani babu majazi gaba ɗaya, suka ce a nan ba kuma ba wani majazin ba ne, haƙiƙa ce, duk da cewa wannan ita ce mafi girman ayar da masu hujja a kan majazi suka yi hujja da ita, suka ce alqur'ani akwai gurare da Ubangiji ta'ala ya jinginawa wasu abubuwa waɗanda a gurinmu ba su da wannan sifa, ba sa irin wannan aikin, amma alqur'ani ya jingina musu aikin, kuma haƙiƙa ne wannan aikin ba majazi ba, ubangiji ta'ala yana cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbika walakin la tafqahuna tasbihahu, babu wani abu anan shay'un komai ya shiga ciki, dan adam, aljan, sama da ƙasa, ruwa, duwatsu, itatuwa, tsuntsaye, dukkan wani abin da ka sani zai shiga ƙarƙashin kalmar shay'u, to yana tasbihi, yana tsarkake ubangiji, kalmar shay'u ta kunshi duk wani mahaluki, Allahu khaliqu kulli shay, to Allah ya ce babu wani shay'u, babu wani abu face yana tasbihi tare da tsarkake ubangiji, tare da gode masa, amma Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum, amma ba ku fahimta, saboda haka ginin da kake jingina jikinsa a yanzu haka tasbihi yake, amma ba ka ji, tabarmar da kake kanta ko shimfiɗa da kake kanta tasbihi take, amma ba ka ji, wayar da ka riƙe tasbihi take, amma ba ka ji, abincin da kake ci yana tasbihi, amma ba ka ji, kwamfutar da take hannunka tana tasbihi, amma ba ka ji, ko ba ta cikin shay'u, tana ciki, kanka ce Bature ne ya yi ta ba za ta yi tasbihi ba, ko daga China aka kawo ta, wa in min shay'in Allah ce, walakin la tafqahuna tasbihahu, shi yasa ake gaya wa ɗan adam dan ka bijirewa Allah ba za ka cutar da Allah komai ba, in har Allah yana amfanuwa da ibadar da muke yi to ibadar waɗannan ai ta ishe shi, ka duba kai kadai ne kawai, amma a jikinka abu nawa ne, akwai riga, akwai wando, akwai hula, kana sare da takalmi, watakila ma da ga zobe, watakila ga ba ɗaya ba ma har biyu, to duk suna tasbihi, kai kadai ne ba ka yi ba, kai ne kawai ka ce ba za ka yi ba, saboda haka in har da a ce ubangiji yana da bukata waɗannan sun fi kaiwa, sun fi suna yi, saboda haka yin su ya wadatar da shi, inda har akwai bukatar haka, ballantana ma baya da bukatar abin da kuke yi, shi yasa Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahum, ba ku fahimtar tasbihin su ne. Saboda haka anan an jingina musu tasbihi da suke yi da irada, amma iradar da mu ba ma fahimtarta, ba ma gane ta, kuma ba mu isa mu kore ta ba. Allah ta'ala ya ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Daga cikin duwatsu akwai wanda yake yatafajjaru minhu al-anhar, koramu suke fitowa daga karkashin sa, suke tsatsagowa daga karkashin sa, daga cikin duwatsu akwai wanda yake tsatsagewa ruwa ya fito. Allah ya ce akwai wanda kuma yake gangarowa saboda tsoron Allah. Yahbitu min khashyati Allah, wannan khashiya tana faruwa ne gare shi da iradarsa. A iradar da mu ba ma riskarta, mu ba mu san ta ba, amma Allah ya san ta ya ba mu labari. Ba za mu ce ba haka bane saboda ba mu fahince ta ba, a'a tana nan tana faruwa. Allah ya ce inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah ce mun bujuro da amana ga dan adam, mun bujuro ga amana ga sammai da ƙasa da duwar watsu, fa abaina an yahmilaha, sai suka kiyadda su dauke ta, wa ashfaqna minha, suka ji tsoron daukan wannan amana. Ubangiji ta'ala ya jingina musu iba, sun kiya, ya jingina musu ashfaqa ko al-ishfaq, sun ji tsoro. Muna iya riskar wannan, mu ba za mu iya riskarsa ba, amma Allah da ya san da wannan ya gaya mana. Saboda haka ashe kaga za su iya yi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa, kamar yadda yazo cikin hadisin Muslim, hadisin Abu Huraira, inni la a'rifu hajaran kana yusallimu alayya bi Makkah, inni la a'rifuhu al'an, inni la a'rifuhu al'an. Na san wani dutse a Makkah, idan nazo wucewa yana mun sallama. Annabi yace yanzu haka na san shi. Dutse ne, amma yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama. Hadisi ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari da yake gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba akan kututturan icen dabino. Da aka yi masa minbari ya daina hawa wannan kututturan, sai aka ji yana kuka, sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa shi. Hanin da iradarsa, duk da mu ba ma riskar wannan iradar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi, sannan sai hankalin shi ya kwanta. To duk waɗannan Ubangiji ta'ala ya gaya mana yana faruwa ga waɗannan abubuwan waɗanda mu a ka'ida ba ma fahimta, walakin la tafqahuna tasbihahum. To da haka dan Al-Qur'ani ya gaya mana cewa dutsa garu yuridu, ba za mu ce aishi ba shi bane yake iradar wannan, kawai ana nufin yuridu ay yamilu, kawai ya karkace yana son faduwa. A'a, za mu tabbatar da wannan kamar yadda Al-Qur'ani ya tabbatar da su. Za mu ga a cikin Al-Qur'ani har ila yau Allah ta'ala ya gaya mana cewa abinda muke ganin kamar ba zai yiwu ba a gurin Allah bai yiwuwa ne, sai dai idan Ubangiji ta'ala bai nufi yiwuwarsa ba. Allah ta'ala ya gaya mana ranar gobe kiyama, harsunanmu da hannayenmu da ƙafafuwanmu duk za su ba da shaida kan abin da muke aikatawa. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, ranar da harasansu da hannayensu da ƙafafuwansu za su ba da shaida akan abin da suke aikatawa. A yanzu mun san cewa da hannu da kafa da harshe shi ka san yana magana, amma hannu da kafa da ba san suna furici ba. Amma a ranar gobe kiyama Ubangiji ya sa su yi furici, wanda dan adam zai rikice a lokacin. Lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Ubangiji ta'ala ce dan adam a lokacin ya rikice ya ce yaya za ku ba da shaida akan yaya za ku ce ai Allah ta'ala shi ya ba mu furici kamar yadda ya ba kowa furici. A ranar gobe kiyama ne Allah ta'ala zai ce wa jahannama, yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti fataqulu hal min mazid. Jahannama wuta ce, amma Ubangiji ta'ala zai ba ta furici ta yi magana ita ma. a ce Allah ya ce da ita kincika ta ce akwai ƙari. Allah ta'ala ya ce idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira, idan ta hango kafirai daga nesa za su rika jin tana huci, tana wani ƙara. Wato ga nama nan ya zo, Allah ka kiyashe mu. Ubangiji ta'ala wani guri ya ce tad'u man adbara wa tawalla kalla innaha ladha nazza'atun lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Tad'u wutar ce za ta rika kiran wanda duk ya juya baya a nan duniya ya bijire. Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa ishtakatin naru ila rabbiha, ya gaya mana cewa ihtajjatin naru wal janna, wuta ta kuka wajen ubangijinta ta ce akala ba'dhi ba'dan, sashi na yana cinye sashi. Ubangiji ta'ala ya ba ta izini ta yi huci biyu, ta numfasa sau biyu a shekara. Fadhalika ashadd ma tajiduna min al-har wa ashadd ma tajiduna min az-zamharir. Annabi ya ce wannan shine abinda kuke ji na zafi mai tsanani ko kuma kuke ji na sanyi mai tsanani. Hucin da Allah ta'ala ya ba wa jahannama ne ta yi guda biyu, numfasawa biyu da ya ce ta yi a shekara. To kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wuta ce ta kai kuka, ta kai kokenta. Wuta ishtakat. To da ire-iren waɗannan wanda suna nan da yawa a ashratus sa'a, cikin alamomin alkiyama da za su zo. Akwai hadisin Anas da Imam Muslim ya ruwaito, zalla sallallahu alaihi wasallam hadisin Tirmidhi wanda ya ruwaito daga Abi Sa'id al-Khudri cewa alkiyama ba za ta tashi ba har sai dabbobi sun riƙa magana da mutane. Dabba wannan siba namun daji sai su rika magana da mutane. Wa hatta tukallima ar-rajulu azabatu sautihi, sai gefin ko kuma hancin bulalar mutum sai ta rika furci yana masa magana, tana rike da bulala, ka ji bulala tana cewa wa zamu da ka. Wa shiraku na'lihi, da igiyar takalminsa. وتخبره فخذه بما احدث اهله من بعده, cin yasa ta rika gaya masa abinda iyalansa suka yi baya nan. Wannan yana daga cikin ashraqus sa'a wadanda ba su faru ba. Annabi ya labarta mana cewa za su faru, kuma mun yarda za su faru. Wasu sun ce wai wayoyi da aka samu na zamani, za ka rike waya kawai ka ji tana ka ji magana a ciki, ko kuma ajhizatut tanassut irin na'urorin nan na satar magana da ake sawa a gida ko kamera ta rika daukan. Wasu ce wai su ne. To amma dai ba haka bane, zahirin hadisin yana nuna wani abu ne da zai faru nan gaba. To shi ne Annabi Musa alaihi salam yace law shi'ta lattakhadhta alaihi ajra, kaga dama da ka karbi lada. To Annabi Musa alaihi salam lokacin da ka shayar da ɗayan mutumin nan guda biyu, dan me baka nemi lada ba, baka ce a biya ka ba, sai ka ce Allah ya biya ka. Za a iya tambaye su ko a ce ba walamma warada ma madyana wajada alaihi ummatan min an-nas yasqun wa wajada min dunihi imra'atayn tazudan wa wajada min dunihi imra'atayn tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yasdura ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahumā thumma tawalla ila adh-dhilli fa qala rabbi lima anzalta inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yaje ya sami waɗannan ƴan mata su biyu, ga jama'a can suna ta ibar ruwa, ana ta ibar ruwa, su sun koma gefe guda sun kasa shiga cikin jama'a su ja ruwa. Yace me yasa, me labarin ku? Suka ce ba ma iya zuwa mu ja ruwa har sai kowa ya gama ya watsi, an watsi, saboda mahaifinmu dattijo ne wanda yake tsoho. Wato sun yi sauri sun gaya masa wannan, dan kai ya ce to ku mata ma me ya fito da ku? Sai suka yi sauri suka gaya masa hujjar da ta sa ma suka fito. Wa abuna shaykhun kabir, duk da bai tambaye su ba. Fasaqa lahuma, sai ya je ya jawo musu. Annabi Musa kakkarfa ne, yana da karfi ko ba da shi? Yana da karfi. Mutumin da zai naushi mutum ya fadi ya mutu, yana da naushi. Fa wakazahu Musa faqada alayhi, haka ya je ya shiga cikin wato tilmitsitsin mutane ya jawo musu, sannan shi ya koma inuwa ya ce, ya Ubangiji, duk abin da na samu na alkhairi ina bukatarsa, duk wanda ka bada na alkhairi na abinci ina bukata. To a bambancin nan da can ya ga ‘yan mata su biyu wanda suke cikin kamewa, suke cikin bukatar taimako, don haka nan ya taimaka musu bai cewa a biya shi. Amma nan wata alkarya ce na mutane marasa kirki, an fahimta, ba kirki, ba mutunci, ya za a yi musu irin wannan aikin mutunci. Shi yasa a nan ba a ce wa Annabi Musa, to kai da kaje ka shayar da wasu dame baka ce a biya ka ba, saboda akwai bambanci. Kamar kisan da yayi ne da wanda nan za a ba mu labari, hatta idza laqiya gulaman fa qatala, shi ma ba ya yi kisa ba, fa wakazahu Musa fa qada alai, ya naushi wani ya mutu, amma kuma gashi nan an murde wani yaro kai ya mutu, ya ce dan me aka kashe shi. Nan ma kun ga akwai bambanci, ai can mugu ya kashe, nan kuma wani yaro ne a zahirinsa ba mugu bane. Kuma Annabi Musa alayhi salam da ya naushe shi ba da niyyar kisa yayi ba, ya naushe shi ne dan ya raba shi da wannan Isra'ili da yake kokarin abin nan. Duk da haka ya koma gefe ya nemi Ubangiji, ya yafe masa, rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la innahu huwal ghafurur rahim. Saboda haka kaga wancan kisan ba irin wannan bane, don haka ba za a ce Annabi Musa kai ma ai kai kisa ba. Annabi Musa bai yi da niyyar kisa ba, sannan kuma wanda ya kashe din ya cancanci abin da ya masa, sabanin wannan yaro ne yana wasa cikin yara kawai an je an murde masa wuya an yanka shi. Kaga dole Annabi Musa yayi magana anan. To sai ya ce law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra, shi ma dan malamai suka ce ya kawo abin asigar wato tai, ya ce law shi'ta, ai da kaga dama ai da sai ka karbi lada a wajen su, tunda abin nan da kai ai mun cancanci a biya mu, musamman ma waɗannan mutanen muna cikin buƙatar abinci, inda sun biya mu sai mu sayi abinci da abin da suka biya mu, ko kuma mu sharɗanta cewa abincin da za su ba mu shi ne kamar yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi lokacin da suka je wata alƙarya, suka nemi a ba su, a karɓe su a matsayin baƙi, aka karɓar su suna yin gaba kenan, sai aka zo sai kunama ta harbi shi wato shugaban wannan gari. Saboda haka aka ce aje a tambayi mutanen da suke baƙin nan da suka zo, shin suna da maganin harbin kunama? Shi ne aka je aka samu sahabban nan aka tambaye su suna da maganin harbin kunama, shi ne Abu Sa'id al-Khudri ya tashi ya ce eh, kuma shi ba abin da ya taka ba, wai wani ne wanda ya kawai ya ce musu eh, ya ce amma fa ba za mu yi muku ba sai kun biya. To nawa za mu biya? Aka yi ta ciniki sai da aka yi jingar za su biya garken dabbobi guda goma ne, ashirin ne, Allahu alam, garke guda ne. Saboda me? Saboda da farko sun zo gurinsu sun nemi a karɓe su a matsayin baƙi, an yi watsi da su, yanzu kuma bukata ta taso, saboda haka sai suka sharɗanta wannan. Lokacin da aka je ya karanta masa Fatiha ya tofa masa, shikenan ya ji kamar an zare masa wani abu daga kafa, shikenan ya tashi lafiya lau. Da suka je suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda sun ce ba za mu taɓa wannan dabbobi ba sai mun ji me Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce, saboda shi Abu Sa'id al-Khudri bai taki wani abu ba, kawai dai shi kawai ya ce musu eh, kuma ya je ya yi addu'a da Fatiha kuma aka yi nasara. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai aka yi ma ka san wannan ruqya ce, wa ma adraka annaha ruqya ko wa ma yudrika annaha ruqya, Annabi ya ce ku raba ni ma ku bani nawa ka san. To kaga ba laifi bane, saboda mukafa'a ce ta abin da suka yi mana, suka yi musu, ashe kaga ba daidai bane duk mutumin da ya zo neman ruqya a wajenka ka ce sai kun yi jinga, sai dai shi ma in ka dauke shi, shi ma mungu ne da bai iya. Tunda in ka kula su wadancan da suka karbi ai ga abin da ya faru, ko ba haka kawai ba, amma idan mutum ya dauka a karan kansa ya ce to ga wannan sadaka ce, wannan sai ka karba, shi ma in yi haka ya taimaka wa kansa, sai ya tawassuli da wannan sadakar da ya yi, shi kuma Allah ta'ala ya karba addu'ar da kai masa. Saboda haka babu laifi ita ruqya, Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi wanda zai iya amfanar da dan uwansa lokacin da aka tambaye shi game da ruqya, sai yake cewa man istata'a an yanfa'a akahu falyaf'al, wanda duk zai iya amfanar da wansa to yayi amfanar da shi, ma'ana yayi masa tofin, yayi masa ruqyar in ya nemi yayi masa. Kaga ashe wanda zai zo neman ruqya wajen ka dan uwanka ne, sannan amfanar da shi zakai, taimaka mishi zakai, ashe kaga bai kamata ka sa masa wasu kudade baka ce ko ya ajiye ko ya tafi da tutarsa, ba a haka, wannan ba addini bane. Wanda kaga yana haka to ruqyar tashi ma ijabu ce, saboda kakka zai cewa zai maka ruqya ta amfane ka. In ka kirawo shi kaji bai ce da kai ga kudin da zaka biya shi ba, fi sabilillahi zai maka, to lokacin duk abin da ka bashi kai kuma wannan ganin daman ka ne, kuma kai ma ka taimaka kanka. To shi da ya kawo masa asigar sigar art, ba sigar i'tiradi ba, law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra. To shi ne sai shi kuma ya ce da shi,
qala hadha firaqu bayni wa baynik سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
يجي ده شي قال يجي هذا فراق بيني وبينك وانا شي ده لوك تشير بواتا ده كي سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا كما زنباك لابار فسر ابنك كاسه قولي اكنسا واتو يجي هذا فراق هذا وانا واتو wannan abin da ka faɗa na cewa law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra shine firaqu bayni wa baynika, wannan yana ɗaya daga cikin fassarar da aka yi wa haza din, ce lamirin yana koma ga abin da ya faɗa haza, wannan maganar da kai na cewa law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra to ta zama rabuwa ta da kai kenan, ko kuma haza waqtu firaqi bayni wa baynika shi da lokacin rabuwa ta da kai, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabra, zan baka labarin fassarar abinda ka kasa juriya ka kasa hakuri akan sa, zan baka labarin abinda ka gani ka kasa jurewa sai da kai magana, ko zan baka labarin abinda ka kasa hakuri ga barin tambaya akan sa sai da kai tambaya. Wannan zahiri yana nuna cewa ba annabi Musa alayhi salam bane ya nemi ya fassara masa, shi dai ya ga dama yace zai fassara masa, wannan shine zahiri. Amma akwai waɗanda suke, akwai wata ruwaya da take cewa da ya gaya masa hadha firaqu bayni wa baynik, sai annabi Musa ya ci kubari gwasa yace to sai ka gaya min me yasa kai abubuwan duk da kai a baya, shi da shi kuma yace sa'unabbi'uka ni zan gaya maka, zan gaya maka. To wannan ba alqur'ani baya nuna haka, kuma babu wata ruwaya ta hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ta nuna haka ce zai gaya masa fassara. At-ta'wil shine wato fassarar abinda hakikanin al'amarin da ya gani, wanda a zahirinsa ya gan shi baya da kyau, to zai gaya masa hakikanin yadda al'amarin yake, yadda shi ma in aka yi masa bayani zai fahimci abin yana da kyau kuma bai saba wa shari'a ba. Wanda wannan shine insha Allah fassarar wannan da yayi alkawari zai bashi, shine zamu muku alkawarinsa insha Allah gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya zamu ci gaba. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.